Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Wani rahoto da kafar African Examiner ta fitar ya nuna cewa an yi wa wani yaro allurai bai ci abinci ba, sanadiyar hakan ya sa ya rasa ransa. Abin ya faru ne a wani asibiti da ke yankin Ogunba a jihar Lagos. Dalilin haka ne ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace ya magana akan irin ka'idojin da ya kamata a ɗauka kafin a yi allura ga marasa lafiya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. To likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
To likita, biyo bayan wani rahoto da ke nuna cewa an yi wa wani yaro allura a jihar Lagos, ko kuma na ce allurai ba tare da ya ci abinci ba, kuma hakan ya yi sanadiyar rasa ransa. Shin menene ka'idar yin allura?
To da buƙatar mutane su gane cewa ba wai koda yaushe ne dole sai mutum ya ci abinci ba sannan za a yi masa allura. Asali ma akalla za ka iya tunawa in bai faru da kai ba ya faru da wani wanda ka sani. Misali, waɗanda za a yi wa aiki za a ce to idan sun ci abincin dare kada su kuma cin abinci har gari ya waye, kuma a shiga da su tiyata a yi musu aiki, kuma wurin aikin nan za a yi musu allurai da yawa, wato na anesthesia da za a sa su bacci har a gama aikin nan. Su kaga wannan an hana su ma cin abincin tun dare har washe garin da za a yi musu aikin. Akan samu waɗanda kuma rashin lafiyar mata sa yadda ba dama ma a ba su abincin, abinda a likitance za ka ga an ce nil paos, wato kada ba mutum abinci ta baki. Kuma irin waɗannan mutanen suna kan allurai, saboda haka ba kowace allura ce ake cewa ba za a yi ta ba saboda ba a ci abinci ba.
To likita, akwai alluran da ba a yin su idan mutum bai ci abinci ba?
Misali, allurar insulin wanda ake yi wa masu ciwon suga, za a ce musu ga allurar ga abinci, su ci abinci su yi allura, saboda suna sa suga din da ke jinin ya yi ƙasa sosai, saboda haka kana yin su yana iya yin ƙasa sosai, yadda in baka ci abinci zai iya kawo matsala. Akwai alluran da suna iya kawo shuga din jiki ya ƙasa, misali kamar ɗaya daga cikin magungunan zazzabin cizon sauro kunin. To amma za ka ga shi kuma wannan allura ce dama da ake yi a cikin shi, a cikin ruwan suga ake yin shi, wato dextrose solution. Kamar allurar chloroquine wanda yanzu ba a fara amfani da shi ba saboda dokar ƙasa ma, saboda an samu matsalar a turanci abin da ake cewa resistance, kin ga ba amfani da ita sosai. To amma ita ma tana iya sa mutum shugan shi ya danye ƙasa, saboda haka irin waɗannan ana iya cewa sai mutum ya ci abinci kafin a yi masa. Amma in ba su ba, yawanci ba sai mutum ya ci abinci ba za a iya masa allura. Kuma irin waɗannan allurai za ka ga ba a fayyan su ba a yara, yawancin su a manya ne da kuma wanda suka dan kwana biyu.
Shin ana iya yin allurai fiye da biyu a lokaci guda?
Za a iya yin allurai fiye da biyu, daidai buƙatuwar da ake da ita na yin allura, saboda haka babu wani matsala idan yawan allurar da za a yi, illa iyaka dai ya zama allurar nan akan ka'ida take, kuma ana buƙatar yin haka.
To likita, shin mutum yana iya rasa ransa saboda an yi masa allura?
Idan gaskiya ne, ana iya rasa rayuwa ta hanyar allura. Misali, akwai waɗanda suke da tsananin borin jini, abinda a likitance ake cewa anaphylactic shock. Ana iya mutum wata allura wanda zai iya samun wannan matsanancin borin jini kuma ya kawo mutuwar shi. Zai iya yiwuwa idan allurar, misali, aka yi tafiye da abinda ake bukata, abinda a likitancen za a ce overdose, tana iya kisa. Ko kuma ita akan kanta allura ya kasance ta lalace. Akwai allurai, misali, na jabu wanda za ka ga an sa su a cikin kwalaye an gyara su yadda ba lallai kai ka iya gane cewar wannan allurar ta jabu ba ce. Idan aka yi wa mutum, tana iya kisa. Kuma misali, a ƙasashenmu inda ake iya samun allurar da ta mutu a goge rubutun da ke jiki, a canza rubutun kwanan wata wanda zai ƙara tsawon rayuwarta, kuma ta riga ta mutu, ita ma tana iya yin kisa. Sannan ana akwai abin da likitanci yake magana drug interaction wata allura ba za ta hadu da wata ba sai kuma aka hada su suna iya kawo sanadiyar rayuwa sannan kuma akwai alluran da ba a iya bada su kai tsaye sai an yi misali sa su a ruwa kuma an bada su a hankali na tsawon lokaci to irin wannan alluran idan aka yi wa mutum su a lokaci daya aka tura su da sauri suna iya kawo sanadiyar rasa rai saboda wannan
shin akwai wasu alluran da suke da ka'ida da idan ba a ci idan ba a bi ba za a iya samun matsala
to dukan allura ko kuma ma in ce dukan wani magani yana da ka'ida kuma idan ba a bi ka'idojin nan ba za a iya samun matsala matsalolin nan kuma za su iya kasance nau'i daban-daban daga kanana zuwa manya wanda za su iya kai ga har a rasa rayuwa a dalilin su
to likita a kwanaki an yi bikin ranar kare marasa lafiya ta duniya a watan da ya gabata inda hukumar lafiya ta duniya ta bakin daraktan ta na Africa Dr. Mashidiso Muweti ta ce mutane miliyan 3 na mutuwa a fadin duniya sakamakon kuskuren magani me zaka ce game da hakan
to ba abin mamaki bane idan aka ce mutane nan suna mutuwa a fadin duniya saboda kuskuren magani saboda dai akwai matsaloli da dama a game da maganin nan na daya maganin nan ko wadanda suke na boge akan sanin su kuma kan sanin cewa zai cutar wanda kuma masu amfani da shi ba lalle mafi yawanci ma ba a gane cewa wannan maganin na jabu ne akwai kuma maganin da yake na gaske ne amma kuma saboda yanayin yadda ake mu'amala da shi wurin ajiyar shi da wurin daukar shi akai wuri da wuri sai kasance maganin ya lalace sannan kuma akwai mutanen da ba su da wani alaka da magani ba su da ilimin maganin nan amma kuma suna mu'amala da shi saboda haka za a iya samun matsala sosai akwai mutanen da za su je kawai su bushi iska su dau magani su sha ko su ba wani ba tare da sun san ka'idar maganin nan ba ko illar maganin nan to idan aka duba irin waɗannan matsaloli za a ga musamman kasashe masu tasowa matsaloli ne manya-manyan matsaloli wanda za su iya sanadiyar rayuwa kuma na yadda za a iya samun watakila har mutum miliyan 3 nan ko abin da ya fi haka ma saboda sanadiya sannan an maganar maganin nan mutane sukan tunanin cewa a magani ana nufin maganin bature ne a duk wani abu da zaka sha da sunan magani to yana da ka'ida kuma yana da matsala ko daga ina ya fito ko daga dabba ko daga tsirrai ko daga bishiyoyi to fa sunan shi magani kuma inda za a sha shi a jiki to zai iya canza wani abu a jikin na wanda zai iya kawo wata matsala wanda za ta iya cutarwa saboda haka wannan ba abin mamaki bane idan an samu wannan matsalar
to likita daga ƙarshe wani jan hankali zaka yi wa likitoci musamman na Najeriya kan kula da kare lafiyar al'umma wajen gudanar da aikin su
to kana ga likitoci da duk ma'aikatan lafiya da kuma masu mu'amala da magani a kowane lokaci kasancewar akwai amana ne a kanka ka tabbatar da cewa wanda kake kula da shi ka kula da lafiyar shi ka kuma kula da duk abin da zai iya zama matsala da zai iya jefa rayuwar shi cikin hatsari kuma ka kare wannan matsala iyakacin gurgurdan abin da zaka yi akwai musamman kasashen idan da zaka dauki lissafin masu saida magunguna a chemist zaka sha mamaki cewa da yawa daga cikin su banda secondary school da suka yi babu abin da suka yi ba sun wani abu da ya shafi magani ba kuma Allah kadai ya san irin wani illar da wannan ke haifarwa wanda bai san maganin nan ba bai san illar maganin nan ba amma shi yake saiwa da mutane to akwai hatsari matuka saboda haka anan ina kira har ga hukumomin da suke haƙƙin su ne su tabbatar da sun kare lafiyar al'umma cewa nauyin da Allah ya dora musu na su tabbatar cewa an kare rayuwar al'umma sun sauke shi ta hanyar bincikawa da bibiya su tabbatar da cewa duk wani wanda zai sai da magani iyakar maganin da ya kamata ya cancanta ya iya siyarwa ne sannan kuma suna bibiya su tabbatar da cewa maganin da yake siyarwa dinnan na gaske ne ba na jabu bane kuma ana aje shi a inda ya kamata a aje da matakan da ya kamata a bi wurin aje shi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda kuka ji tattaunawar da kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir kuma a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin da kuma dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
Ba mu hayo ce da ke ke a sai da ke a kace duniya Allah ta wani sani ba ana rawa ku ji